Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake komowa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa. Wannan shiri dai kamar yadda aka saba muna kawo muku shi tare da Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano. To kamar yadda aka dan ji yan kwanakin nan bamu samu muka gabatar da wannan shiri ba. Wannan kuwa saboda na gaya muku cewa Professor yana tafiye-tafiye a yan kwanakin nan zuwa ga waɗansu kasashe da suke wato sassa daban na wannan duniya. To a yanzu haka Professor ya riga ya samu isuwa wannan fili, da haka zan wa Professor maraba da zuwa a karamukan lahu.
Jama'a barkanmu da yamma.
Jama'a da Allah. Professor, na san tafiyar ka ta baya-bayan ita ce an je kasar Taki. To ina fata an dawo lafiya, an kuma same mu lafiya.
Alhamdulillah.
Jama'a da Allah. Ban sani ba duk lokacin da aka yi tafiya akan ɗan yi mana wata tsaraba kafin mu je kai tsaye cikin shirin. A wannan ma tafiyar da aka yi Taki ban sani ba ko akwai wani abu da za mu cira da ya shafi abin da ya shafi al'ummarmu ta Hausawa.
To alhamdulillah, tabbas kan akwai. Ita dai Turkiya ita ce wato kasar da take can wani bangare na duniya da yake Allah ya bata wani irin baiwa na cewa ita ce take da gari wanda ke shi wannan garin ya raba wato gangamin kasashe guda biyu, da Europa da Asia. Taki, kasar Taki tana da muhimmanci wajen Bahaushe. Dalilin da yasa saboda kalmar Turawa ana kyauta da kan daga Taki ta fito. Saboda kalmar Turawa ba ta da wani ma'ana, ba ta da wani fasali a ta kowane ina ka dauko ta.
Kalmar Turanci ko Turawa?
A Turawa.
Fadar Turawa.
Ba a ce wani Bature ne. To ana kyauta da tan cewa Baturen nan Baturke kenan, wanda ya fara wato Turkawa su ne suka fara kawo kai kasar Hausa a cikin fararen fata an banda Larabawa. To Turkawan da suka fara shigowa, Bature ai Bahaushe sai ya canja sunan daga Takiya suka zama Turkawa. Saboda masallacin Juma'a na Kano ai Turkawa ne suka gina shi.
Masallacin sarki
injiniyoyin Taki ne suka saka hannu akan design din, akan taswirar tasa. To saboda haka Baturen Ingila ko na America ba nasari ake kiransa. Kafirai suke kiransu lokacin da mutane Hausawa da suka fara ganin su kafirai suke kiransu. Su Turawan mulkin mallaka su ne suka ce a daina kiransu kafirai, a dinga kiransu nasara.
Saboda
su ahlul kitab ne. Suna da addinin su kuma sun fito a cikin littafin musulmai. Saboda haka musulmai su daina kiransu kafirai, su dinga kiransu nasara.
Tunda in an ce kafiri sai suke fahimtar wanda ba shi da addini.
Wanda bai da addini.
Yau kuma sun yi imani.
Suna da abin da suke imani da shi. To ka ji dalilin da yasa wato cewar Bature, kalmar Bature to ba tana nufin mutumin Ingila ko mutumin
Amurka.
Tana nufin Baturke, mutumin da yake daga Turkiya, kuma kalmar ta riga nasara zuwa.
A yi amfani da ita. Ya lasa shi ma ake ce masa Bature.
To shi ke tunake dufari ne.
Me yasa ake fadar haka din?
A dufarare ne. Ta wadda haka tun da ke Turkawan sun daina zuwa. Zuwan da suka yi na farko sun riga sun zo sun tafi, me ya kaso? Allahu alam. Saboda idan ka duba cikin tarihin rayuwar Bahaushe ta kamaimai Kano, saboda dalilin da yasa ake yi maganar Kano, saboda Kano ita ce kadai ɗaya daga cikin daulolin Hausa da ta zauna ta rubuta tarihin rayuwarta da hannunta. Akwai tarihin rayuwar Kano.
Sarakunan Kano
su ne suka sa, su suka dinga sa malamansu suna rubuta. Kowane sarki in ya zo sai ya ce a gaya masa labarin sauran sarakunan da suka gabata. To in aka gaya masa daga inda aka tsaya a rubuce, sai ya ce to a ƙara har a zo kan nasa zamanin, sai a aje.
To yanzu an ƙara so har na wannan zamanin.
Har na wannan zamanin, har Abdullahi Ado Bayero, har an zo Abdullahi Ado Bayero. Abin da ya faru shi ne lokacin da aka yi ta rubutun, aka fara rubutun zuwa Sarki Muhammad Bello aka tsaya, har aka ci gaba aka zo kan Sarki Usmanu. Da aka zo kan Sarki Usmanu sai aka daina rubutun, har lokacin da Turawan mulkin mallaka suka iso, da suka zo suka ci Kano da yaƙi, sai da aka yi shekara 30 da wajen uku, sai wayannan turawan suka ga cewa wannan littafin da ake da shi wanda yake ya nuna tarihin Kano kamata ya fassara shi zuwa Hausa. To na turancin ana kiran sa Kano Chronicle, amma daga na Larabcin aka fassara zuwa Kano Chronicle. To ko haza bilad musamman Kano, wannan shine labarin mutanen Kano, to shine aka mai da shi Kano Chronicle. A shekara ta 1933 aka ce aka tattaro malaman Kano wanda suka iya boko a lokacin, aka ce su fassara wannan Kano Chronicle din zuwa Hausa, kuma su ci gaba da ƙara tarakunan har zuwa wannan sarkin wannan lokacin. To kaje yadda aka samu wannan
aji, amma a lokacin da mutanen Turkiya suka shigo Kano ko suka zo kasashen musulmin Hausa, ba a rubuta cewa ga abin da ya kawo su ba?
Babu, ba a rubuta wannan ba. Kawai da kamar da riga muka hasashen da ake yi cewa kalmar Turkiya din nan, kalmar Turawa daga Turkiya ta fito saboda alaka. In ka duba sarakunan kanan ai, zaka ga akwai sunaye waɗanda suke baka mamaki, amma kuma musulunci bai riga ya zo ba, bai kafu ba. Akwai sarki Usman, wanda sarki Usman din nan ba musulmi bane, ba lokacin musulunci bane, saboda musulunci bai zo Kano ba sai lokacin sarki Yaji.
To ya ka same sarki Usman.
Kuma bayan haka ma a cikin mutanen da suke bautar gumakan da suke yi a waccan marar, har da akwai mai suna Ibrahim. To bayanin da masu tarihi suka yi shine, ai sunaye irin waɗannan suna gangarowa ne da irin ɗaiɗai kun mutanen da suke tahowa yawo ta kamaimai mutanen Yemen. Mutanen Yemen sun taho to wannan tahowar da kuma mutanen da suka dinga tahowa da sunayen, sai wani ya ji suna bako sai ya je yana so sai ya ɗauka saboda ya bambanta.
Wato a shirinmu da aka sa a cikin wannan gidan rediyon wanda ya gabata, mun yi magana akan sunaye, cewa in an haifi mutum dama akan same shi sunan rana, akan same shi sunan wata sana'a. Wato daga cikin hanyar da ake bi a sawa dan Bahaushe suna, akwai wannan da ka faɗa ta yanzu?
Akwai sunan da ya bambanta, sai kawai mutum ya dauka ya ga cewa ya ban wannan sunan ya dan bambanta da wanda ya sani. Kuma takan yi akwai mai suna Ibrahim din ya gangaro, wani ya ji suna Ibrahim ya ji bai taba jin irin wannan sunan ba, sai ya ce aka wannan sunan ya mun dadi, ni ma bara an dauka. To amma akwai hasashen kyautata ta tan cewa an samu kwaranniyar jama'a, su Turkawa din da Yamanawa sun gangaro daga inda suke, sun yi yawo, sun ratso, sun zo wajejen kasashen Hausa. Amma babu tabbacin cewa ga wani abu a rubuce da ya nuna haka. Wanda ake da shi na zuwan su a rubuce, sun rubuta zuwan su kafin Turawa, su ne wanda ake kiransu Wangarawa.
Su Wangarawa su ma ba namu ne na
bakake ne,
wanda mun yi taɓa maganarsa a can
kwarai da gaske, wanda suka taho daga Mali, ba ƙasar Mali, su suka kama musulunci ƙasar Kano.
Haka ne. To farfesa da yake abin da ya kama wannan magana shine hasashen da aka yi na menene ya shigo da mutanen Turkiya ƙasar Hausa.
To su mutanen Turkiya sun jima suna haɓaka musulunci, sun jima suna ɗaukaka musulunci, saboda in ka lura akwai lokacin da bayan Umar Yazma da yake zaman to su ne suke rike da gaba ɗaya ragamar daular musulunci a hannunsu, banda ƙasa guda ɗaya. Kusan duk wata ƙasa da kake gani ƙasa ce ta musulmi a ƙarƙashin su take, Ottoman Empire.
To sun taɓa rike wannan matsayin?
Sun rike wannan matsayin, ƙasa ɗaya ce ta bude musu, Morocco. Su ne kadai suka kasa cinta da yaki. Amma duk wata ƙasa da take da'awar cewa ƙasar musulmi ce, to Ottoman sun ci ta.
Ita Morocco?
Ita Morocco ce kadai ta aka kasa shiga cikin ta. Kamar yadda Fulanin Jihadi suka kasa shiga Borno.
Haka ne.
To haka su ma Ottoman suka kasa shiga ƙasar Morocco. Ala dole suka kyale Morocco. To takanyu da suka zo a Afrikiya ta arewa, wajejen su Tunisia, Mauritania, Egypt da Libya, daga nan an samu burbushin kwararowar su ƙasa, saboda sun riga sun san akwai daular musulunci a ƙasa, wanda kuma wannan hanyar kwararowar musuluncin daga Mali ya taho, wato daga Blood Sudan ya taho kenan, daga Tukulo inda ake cewa takari. Tukulo din ai su ne mutanen da suke
daga can yamma, garuruwan bakaken mutane,
garuruwan bakaken fata, wanda yake tun daga in ka dauka daga Chadi abinda ya danganta har Mauritania, su Ghana, su Cote d'Ivoire, su Burkina Faso, su Senegal, su Mali, duk daga can gurin. To kaga wato hanyar musuluncin guda biyu ce kenan. Akwai wanda ya gangaro da kojojen su Mali ya taho yayyo gabas har yayyo cimma nan kasar Hausa, sannan kuma akwai wanda ya kwararo daga sama, daga wajejen Afrikiya ta sama, magariba ake kiransa
magrib
magrib ya
gangaro
shine Morocco Tunisia Libya da shauransu to sun da suka je gangaro yayin kasa to wanda ya taho daga Mali musulancin hanya da ta taho daga Mali ita ce ta wangarawa mutanen wani kabila da ake kira wangarawa wanda akwai burbushin mutanen nan a Kano saboda idan ka shige in ka shige zakirai Kano fa Kano akwai wani kauye ana kiransa wangarawa to wannan kauyen ana kyautar da tantan cewa mutanen wancan wangarawa din na farko wayansu ne suka zo suka kafa wannan garin saboda babu inda zaka samu wannan kalmar in ba nan ba kuma babu inda zaka samu kalmar wangarawa idan baka alakanta ta da mutanen da suka kawo musulunci daga Mali ba
annan kuma amuna da wangara
to anan garin
anan garin
to to kaga ire-iren wayannan abubuwan ya tabbatar da cewa akwai wannan kwaranniyar
wato an yi hasashen cewa shigo da addini shine abin da ya kawo mutanen take
shine abin da ya kawo su tun yanzu ma abin da ya kai mutake din habaka addinin ne
haka ne kafin mu zo nan professor da yake kai maganar cewa magrib din nan waɗansu kasashe ne da suka hada da Libya da ita kanta Morocco ta yanzu da waɗansu kasashe kuma ka san kace ita Morocco ita ce kasa kadai da daular Usmaniya bata ci ta da yaki
Ottoman ba
to yanzu haka ka san ita Morocco kasar ana kiranta Maghrib din da yaran Larabci ko waɗannan kasashen a lokacin duka a hada suke daga bayane suka samu ballewa daga ainihin kasar Morocco ta
ai in kace Maghrib din ba kana nufin kasa ɗaya ba Maghrib din ai yanayi ne yana nufin kudan arewancin wannan kasashen su a
Maghrib kamar yammaci ne ake nufi tunda kamar inda rana take fada
yauwa to ai duk wannan kasashen nan gurin ne
amma a yanzu ita Morocco ita ce mai takamaimai wannan sunan na Maghrib
eh to sai dai idan ita ce ta riga ta charf ta chapke shi ta rike shi a haka
kamar South Africa
yauwa ta ce in kace South Africa Burundi eh akwai wani kasa Burundi in ka tambaye mutane na Burundi take wasu ma san inda take
amma South Africa take
amma South Africa can wata mata mijiyar farce ce a can cikin South Africa ba san inda in ka tambaye mutane ina Burundi take ba wanda zai ga maka ga inda
wata dutse ce haka a can gefe
eh daula ce dai haka dai amma a can to su ma ka zalika na nan magaribi din ai kasashen da suke magaribin suna daewa amma wayansu ma sun fi Morocco dadewa misali Egypt kasar Masar ai kasar baka fata ce su Morocco ai farare ne gangarowa suka yi daga can gabas ta tsakiya suka gangaro suka yi nan gurin amma wayanda suke zauna a wuraren ai baka fata ne wanda suka gina wayannan manya-manyan daulolin wannan gine-ginen da suka yi na Egypt ai duk bakake ne kai hatta ana tunanin ma su akasarin duk wanda suke shugabannin fir'aunonin nan gurin na wannan gurin bakaken fata ne
na'am
yana daya daga cikin abin da yasa ai aka kashe Saddam abin nan Anwar Sadat saboda Anwar Sadat
na
kasar shure daga cikin tsofaffin shugaban saboda shi Anwar Sadat mahaifiyarsa bakar fata ce baka wulk
kuma ba sa san haka
ba sa san haka kuma shi yana tutiya da wannan cewa su suka gi wannan gine-ginen kuma shi jikan fir'aunoni ne bakake shi yasa suka kashe shi saboda suna ganin yana yawan daukaka bakanci akan faranci
to yanzu professor menene alakar wannan tafiyar da kuka yi da abin da ya wakana a baya na habaka musulunci a kasashen duniya ciki har da kasashen Turkiya da take yi
su mutanen Turkiya bayan sun yi wannan Ottoman Empire din tasu wacce ka kira Usmaniya ko a dai tarihin abin da ake kiranta kenan ai kuma sai suka zo suka samu wani shugaba ana kiransa Kemal Atatürk
to
Kemal Atatürk ana kiransa shine wato uban Turkiya ta zamani shine ya zamanantar da kasar gaba daya saboda shi Kemal
Atatürk yake nema ma ya sa ta a tirbata kuma wata baturiyar kasa
kwarai da gaske ai kaman baturiya din ne yake baya sa wani kayan musulunci kullun a suit yake to kuma in ya sa suit ma babu mamaki saboda suit wannan da baturiya yake sa kaga ya sa suit to rigar Turkiya ce su suka kirkiro da ita
wato ba rigar turawa bace asalin ta
turkawa su suka kirkiro da suit da kuma dara
to kafin mu je gaba professor kada an katse maganar an yi wani lokaci kenan da Turkiyyar ma ta shiga gaban kasashen turawa wajen ci gaba
a kwarai da gaske kwarai da gaske ai lokacin in kana maganar ci gaba da wayewa kana maganar kasar da ta riga ta bazu ta kai al'adunta gurare da yawa kuma kasar musulunci ce ta faka kristanci ba su yaka sun yi crusades lokacin da suka yi crusades su ma suka dinga zuwa suna kace musulmai amma lokacin da musulmi suka taso suka feso saboda shi musulunci tafiya yake tare da al'ada su ko crusades kristocin da suka yi ba da al'ada suke tafiya ba addinin ne kadai
sai suka cin karo da abubuwa iri daban-daban
kwarai da gaske amma shi musulunci idan ya taho da rayuwar gaba daya yake tahowa da ita saboda haka idan kaga wani abu wanda musulmi yake yi wanda yake ya baka sha'awa daidai ne sai ka dauka kamar yadda na kama ka dara tasu ce Turkiya ne suka fito da dara kuma mutanen Morocco suka ara abun mamaki san kisi ci su da yake amma yanzu ka je Morocco
da yake ta fiskar al'adin su
ai har hulan ma ana kiranta Pez cap
Pez cap
Pez cap wato hular mutanen Pez
su mutanen Pez kuma
mutanen Morocco kenan
sune mutanen Morocco
eh ita ce wata doguwar dara ba dai dara wata muka sani ba
wata jajjaja haka
doguwa mai dan tuluwa a tsakiya ta
zanko
to ta mutanen Turkiya ce to shi Kemal Atatürk shine yake kullun a court kullun a suit saboda yana son ya zama bature kuma haka aka yi shekara da shekaru
wato dan dai bodiya wata sitira da ake kallon ta musulunci
eh kwarai kuma an yi haka sun samu nasara saboda in ka je kasar Turkiya yanzu aka ga duk turawa ne matan su da yawa duk suna adandoki ne
adandoki
yawa idan aka ce mace ta yi adandoki sai ka kalli doki yaya adansa yake in ka dubi kan doki zaka ga an masa ado an sa masa kaya masu kyau masu ban sha'awa kai wani dokin ma wannan bazar tasa ta kiyarsa har ta wuyansa har kitso ake yi a nan sa mato an san tsaki ya tsaki haka a
kawata shi
a kawata shi malam abin sha'awa abin kallo
wannan kan kenan ake magana
to amma idan ka dubi duk dokin da ka gani a duniya tambur yake yawo
shi fa ba a same wa wando kuma
a to kuma ina to kuma ai ka ga ba yi ba kenan gashi kai da kyau amma kuma shawaran duk yaya akai
wato mutanen Turkiya
to mutanen matan su haka suke sai ka ga mace ta riga ta daura maka hijabi mai dan karan kyau amma sai ta sa wando tsiriri ya dame mata jiki in tana tafiya komai na girgizawa abin da ya kamata ya girgiza
eh lalle
to ai ka gani kaga an riga an yi
lalle wannan adandoki
to su haka suke
saboda haka suka samu kansu a wannan yanayin
akwai ustazan su to malaman su da abin yake damun su wa'annan malaman sai suka zauna suka yi tunani sai suka ga cewa Turkiya ta yi nisa da Afrikiya in nace ta yi nisa ba ina nufin wato a zahiri ba a'a babu wani abu da Turkiya suke yi a Afrikiya wanda zai nuna wato
haɓaka tsakanin addinin musulunci
saboda haka akwai wata kungiya ana kiranta Ansar Vakfi tana nufin Al-Ansar eh yaron su
yaron Turkanci ne wannan
eh Ansar Vakfi tana nufin Al-Ansar Foundation wato kungiyar Vakfi Foundation kenan wato kungiya ce ta abokaiya ko masu taimakawa Al-Ansar dai to Al-Ansar Foundation a nan kasar a garin Istanbul sai suka ga kamata yayi su tattaro mutane daga sassa daban na Afirka saboda a hadu da su a ga shin yaya kasar Turkiya za ta shigo kasar Afirka domin ta taimaka wajen haɓaka addini ta makarantun allo ta makarantun madarasa ta makarantun islamiya ta duk wani irin
madarasa din ba ita ce allo ba mu anan muke cewa allo su can suke cewa
madarasa ai madarasa daban makarantar allo daban saboda su madarasa din su sune islamiyoyin da muke amfani da su amma mu makarantar allo ai tsangaya kenan
kuma ba inda zaka samu da makarantar allo
dai eh to babu inda zaka samu ana karantun allo in banda kasar Hausa kasar Afirka nan sai dai in ka dauka daga nan kai ka gangara har Mali zuwa Senegal to duk su ma suna yin ire-iren wannan karatun da ake yi
su can Morocco ba sa karanta
ba sa yi su da littafi suke karantawa akasarun su da littafi suke karantawa
to su takin fa
a dan bazan can ma su rubuta akan allo bata taso ba su ma littafi ne
to saboda haka yanzu sai suke so su yi me
abinda suke so su yi shine suna son su zo kasar Hausa ko kasar Najeriya kasar Afirka domin su kafa makarantu na haɓaka addinin musulunci ta duk yadda sigar da suka tarar da shi idan na allon ne aka fi so a bi da shi to sai su yi na allon idan kuma na islamiya din ne sai su yi na islamiya
to za su haɗa kai da gwamnatoci ne
da abinda suke son su yi kenan
abinda gwamnatin take so shi za su mayarwa baya
eh su dai kawai abinda suka nuna mana kuɗi ba matsala bace gini ba matsala bace malamai ba matsala bace duk yadda ake so za suna son su su zo da kudin su da komai da komai to amma abinda ba zauna an warware ba shine idan sun kafa makarantar nan daliban nan biya za su in biya za su nawa za su biya to mu kanmu mun riga mun musu a cikin muhawarwarin da muke yi da su muka yi da su dan an kwana bakwai ana muhawara kuma a cikin kwana bakwai nan ana muhawara an yi ziyarce gurare manya-manyan gurare masallatai da kuma wato hubbaran sahabbai wanda aka je aka nunnuna mana wannan magana
ta wuraren tarihi dai
wuraren tarihi sosai da sosai amma na addini kuma zaka je kaga makabarta an kawata ta an sa fulawoyi an sa carpet an zauna ana sallah ana addu'a
to waɗannan abubuwa ai shine abin da waɗansu suke kallon cewa ita tarkiyya fa addini yana nema ya kubce mata don waɗannan abubuwa ne didda wata kila za a ce ko addini bai yadda da su ba amma suna kan haka kuma yanzu suna tunanin a hakan su shigo wata ƙasa domin su zo su kawo
ta mallan salisu mutumin da bai da yake nema ya cewa shi bature ne kuma sai aka samu an dan ma dan gyara yanzu yana ya yadda da masallaci yana zuwa masallaci ai sai ta ba hankali in ya so daga baya a san yadda zai saboda yanzu in ka fito kai musu maganar kace da su ai bai kamata ai haka ai haka ba ta sai to kai wahabe ne
su kuma ba san wahabe
eh to ba duk dai ba sa san wani abin da zai ka abin da suke kira rudu
misali farfesa za a iya tunanin da irin waɗannan abubuwan da kuma tunanin inda misali kaman suna abin da gaskiya ya aka yi kaman bisa gayyaci malaman addinai ba wanda suka shahara sai aka dauki kamar irin ku malamai na boko haka aka je aka yi wannan taron da ku
kuma abin mamaki ma ni ko zo in kashe ka da larabci ban iya ba ko su ma ba su iya larabci
ba kuma kana take to larabci yanzu farfesa
a to akramakallah wannan aya abin da aka dan tsunko ne dan dai ai bago amma magana ta gaskiya ban iya ba su ma ba su iya ba
saboda haka
yadda ake yi idan suka yi turkancin nasu aka dauki wani mutum wanda yake shi ya iya larabci shakal 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 sai fasara ya iya turkanci ya iya larabci to mun kuma da bamu iya larabcin ba sai aka dabi dalibai bakaken fata wanda suke karatu a wurin kuma amma daga Afirka suke sun iya turanci
kuma sun iya nasu yaran
sun iya nasu yaran
sune masu fasara
yawa mun kuma sai su dan musfa su gaya mana su dan rada mana a kunna cewa fa ga abinda wannan yace to haka aka ta tafiya
to amma misali ku a wani matsayi kuka je
yawa to shine nake gaya maka kai tambaya mai muhimmanci wanda mu ma mun kanmu mun yi wannan tambayar duk shehunan malaman da muke da su duk manyan manyan malamai da muke da su a kasar Najeriya yaya ba a dauki a dauke su ba an kai su can gurin sai aka kirawo mu kamar yanzu an kirawo daga Kenya sai aka zo Sudan sai aka zo Najeriya kuma Najeriya mu biyu aka dauka amma Kenya mutum daya Sudan mutum daya Najeriya mu biyu Niger mutane biyu sai aka je Sierra Leone aka dauko mutum daya aka je Mali aka dauko mutum daya to wayannan da aka daddako a wayannan guraren malamai ne mana malamai ne suna da masallaci suna da koyarwa wato manyan malamai
mutanen Mali da Kenya
ke yi yawa eh mutane amma shi na Sudan wanda aka kira shi dean of faculty ne wato shine shugaban tsangayar ilimi a wata jami'a a Khartoum
na'am
na Niger shine wato magatakarda na jami'ar musulunci da take Niger tare da kuma wani professor ni kuma a Nigeria da ni da wani mutum wai shi professor Tajuddin Badamasi wanda yayi retire shi kuma Tajuddin Badamasi shine wato shahararre akan musulunci a kasar Yarbawa ya yi rubuce-rubuce a kan yadda musulunci ya shiga ƙasar Yarbawa to ni kuma ina ta nazarce-nazarce a kan rayuwar mutane al'adunsu da shauransu wanda duk ya shirya wannan invitation ɗin sunan shi Farfesa Usman Kane wanda Farfesa Usman Kane ɗin nan mutumin Senegal ne shi ne ya yi rubutu mai tsaho mai inganci a kan izala a kan samuwar izala a ƙasar Najeriya ya yi littafi babba wanda yake na da muhimmanci kwarai da gaske to shi aka tambaya aka ce da shi ya nemo mutane
wato shi ina fahimta professor ba ya dauko mutum bane a matsayin sa na shi kadai wato yana son irin nau'ukan mutanen da zai hada
ya to ai kan lura da kyau ga nazarta ne
nazari akan harkar addini akan harkar ilimi
kwarai
tunda wani abu da ya shafi addini da rayuwa dole kana buƙatar sanin al'adar mutane addinin su tsarin ilimin su
ai ba ilimin ba addinin kawai ake so dole ka san tuka ga zaka bullo musu wanda matakai zaka bullo musu ka kawo musu abin da ya kamata to kaga shi kai da ka san mutumin da ya san addinin shi sai ya fadi ba da addinin gundarin sa wanda kuma ya san rayuwar mutane din sai ya ce to ga yadda zaku bi da su dan ku koya musu wannan
wato ina ma fahimta kusan ku zuwan ku can zai mafi na su masana addinin muhimmanci domin su masana addinin su ma suna da nasu na can waɗanda za su gaya musu abin da suke bukata na addini to amma abin da ya shafi al'adun mutanen ne kuma kaga dole sai ku da kuke zauna anan kuma za ku je ku fada musu
na farko kenan na biyu Farfesa Usman Kane ya juma a Najeriya yayi wajen shekara 10 yayi nazari yayi rubuce-rubuce yayi ya san komai iyaka gurgurdu akan yadda siyasar addini take a Najeriya to ya san cewa idan kace zaka dauko wani dan wannan addini musulmi to karshen ta yana da wata alaka da wani abu ko dan tijaniya ne ko dan gadiriya ne ko dan shi'a ne ko dan izala ne ko dan wani abu ne dai to in ka dauki daya baka dauki kuma dayan ba an dinga ja'in ja kenan ai wannan abu ma wa su wane ne suka kawo wannan bammace bammancan kuma abun mamaki shi wannan professor din jikan Sheikh Ibrahim Inyas ne
shi wanne
shi professor Usman Kani
wanda ya hade
wanda ya hada wannan ba shine kamar wato jagoran binciken su consultant din su jikan Ibrahim Inyas ne
saboda haka dai yanzu wannan shine abin da ya kai ku
abin da ya kai mu karshen Istanbul ba
kuka dawo lafiya
kuka dawo alhamdulillah yanzu abin da suka
na'am
abin da suka ce shine a dada tattara musu shawarwarin a basu su kuma za su je su zauna su yi nazari sannan sai kuma su sanya da
kuma za ku tantu masana kuma daban-daban
eh wato kaga idan za su zo ai mu ba mu ne za mu zo mu ba su izini su bude makaranta ba mu dai kawai mun ga musu iyaka abinda muka sani game da tsarin ilimi game da yadda za su iya shigowa da shauransu to idan suka zo sai kuma mu tafi wajen jami'an gwamnati dan yanzu ma abin da nake shirin yi insha Allah shine in na samu sarari in je wajen jami'an gwamnati a Kano da in ce da su gafa abin da naje na gani a Turkiya saboda kai dan mutanen nan suka zo zamu zo gurinku domin kuma daga nan sai ku karbi bakuncin su
haka ne to professor da yake yanzu na san a hanya kake muka karkato aka laka dan dai ayi shimfida ta cewa ka dawo lafiya kuma zamu ci gaba da wannan shiri na al'adun Hausawa gadan-gadan kamar yadda aka saba to abinda dama yake layi shine tambayoyi da wadansu suka aika akan shirye-shiryen da muka gabatar a baya da kuma neman ƙarin sharhi musamman na faɗa dama a can baya cewa akwai wanda ya tambaya akan abin da ya shafi maita da kuma sunayen nan da aka yi maganganu akan su to amma yanzu saboda lokaci da kuma kasancewa professor din bai ma gama kunce jaka ba anan dole zamu ja akalar shirin har sai mako mai zuwa insha Allah a lokacin ne kuma zamu dawo aiki ga dangada kamar yadda aka saba yanzu a madadin shi professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano da dukkanin waɗanda suke da ruwa ko tsaki a shirin ni Salisu Muhammad Gumel nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh